Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraro ko kun san cewa wasu lokutan idan aka ce wa mutum ya kamu da asma tana yiwa ba asman bane. Za ku ji bayani daga bakin wani likita ƙwararre ta wannan fannin kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki can wani mai sauraro ya yi tambaya cewa ana samun ƙaruwa masu fama da ciwon asma musamman a arewacin Najeriya har kuma tana kisa. To Dr. Ladan ya yi bayani dalilan da yasa ake samun ƙaruwar masu fama da ciwon asma musamman ma hanyoyin da suke da alaƙa da galibi yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu. To na tuntuɓi ƙwararre ta wannan fanni a Najeriya, Professor Balarabe Sani Garko na asibitin koyarwa da ke Shika a Zaria. To da yake ƙwararre ne ta fannin ciwon asma kuma sukan yi jinyar masu fama da asma ɗin akai-akai, na nemi sanin me yasa ake samun ƙaruwar ciwon asma kuma har tana kisa ne a arewacin Najeriya. Ga abin da Professor Garko ya ce.
Eto shi abin da mutanen arewa misali suke cewa asma shine mutum ya tashi numfarfashinsa yana daukewa, watakila yana ƙara yana numfashi sai a ce asma ne. Kuma ba laifin mutane bane, laifin su ma'aikatan lafiya ne da mutum ya fara numfarfashi sai a ce asma. Wani lokacin kuma watakila abokai ne ma za su ce asma, sai mutum ya je sai bentolin ya ta sha ya ce yana maganin asma. To abin da yake faruwa shine saboda maganan hawan jini da yake yawa yanzu a arewaci, amma Najeriya gaba ɗaya ba arewaci kawai ba, akan samu matsala ta shawo kan hawan jinin. Sai zama na hawan jinin nan har ya fara illa a waɗansu halittu na jiki, kamar ita kanta zuciya, kamar su ƙoda, kamar ƙwaƙwalwa. To idan hawan jini ya yi illa a zuciya sai ta kasa aikin da take na buga jini, to mutum da ya tashi zai yi wani kuzari ko ya yi wani aiki, wani koda zuwa banɗaki ne ya wanka sai fara numfarfashi da tari da sauransu. Waɗannan da yawa in aka je asibiti sai a ce ai asma mutum yake da shi, ba ma kaman su gwada jini su ga yayi ƙasa sai su ce ai asma ne saboda sun ga babu hawan jini. To wannan kuskure ne saboda idan zuciya ta kasa aikinta to ba dole ne koda mutum yana da hawan jini kuma hawan jini nuna ba, saboda kaman mota ce misali sabuwa fil sai aka hauta aka yi ta ganganci, watakila ba injin oil sai ta knock, ya zama da injin ya lallace sai an lallaba an je gari inda makaniki zai gyara. To ai wannan motar in ma tana motsi ba za ta ruga da gudu yadda sabuwar mota za ta ruga ba. To haka zuciya ma koda inda hawan jini idan ta samu matsala ba zai yiwu a ce kodoshe jinin ya tsaya a sama ba, akwai lokacin da jinin nan ƙasa zai sauko. Idan aka auna sai a ce mutum ba shi da hawan jini, amma ga numfarfashi ga watakila bugun zuciya sai a ce asma ne.
To saboda haka duk kamar misali kamar yadda kace kake cewa duk masu zuwa ana ce musu suna fama da ciwon asma nan ba ciwon asma bane?
Akwai masu ciwon asma amma akwai bambanci, watakila wanda idan mutane suka yi bayan hankali su zuma likitoci suka yi bincike a hankali za su gane wanda yake asma da wanda ba asma ba. Na farko dai shi ciwon asma ba yanda za a yi a ce mutum yana asma babu wani a iyayensa watakila ko kakanninsa da yake da ba shi da asma, na ɗaya kenan. Na biyu idan mutum yana asma numfashinsa wajen fitar da numfashi ne zai sha wahala, ba wai in yana tafiya ne ya sama-sama ba. Kuma ita asma numfashi tana tashi ko mutum yana zaune akan kujera, idan dai kura ko wani abu zai taso idan yana zaune sai ta zo ba sai ya fara aiki ba. Amma yawancin mutane da ake ce musu asma sai sun fara wani abu sai su fara numfashi, wannan ba asma ba ne.
To a saboda haka me wace shawara kenan za ka ba mutane?
Shawarar da zan ba mutane shine duk wanda ya ji numfarfashin nan ya kokari ya samu likita a yi masa bayani gamsheshe. Idan ciwon asma ne da ya tashi mutum ya sha wannan inhaler din nasa na bentolin ko kuma salmeterol ko ba wani irin inhaler dai wanda ake amfani da shi, ya kamata da ya yi ciwon nan ya tafi, ya zama ya ji kaman an buɗe mai numfashinsa yana wucewa ƙasa ba wani matsala. To idan kuma kullun abu yana ci gaba ana ta sa inhaler din baya yi, to ya kamata a bincika a ce watakila ko ba asma din ba ne, na ɗaya kenan. Na biyu idan mutum ya san cewa an taɓa ce masa yana da hawan jini ko da a da ne ko shekara nawa da ta wuce to yayi hattara ya tabbatar ba hawan jinin nan ne ya masa illa ba. Dan yawancin mutane an ce musu da hawan jini sai a ce amma yanzu ya warke, yanzu asma ce ba haka bane. Wato kuma hadarin da yake tattare da wannan shine shi wannan maganin asma na bentolin inhaler da ake amfani da shi yana tasiri kuma ya lalata zuciya. Saboda matsalar ne sosai kuwa yana lalata zuciya ta kasa aikinta da sauransu. Saboda shi inhaler din nan ana amfani da shi salbutamol, watakila wajen mata misali wanda suke suna sun samu kaman bari haka ko kuma treating abortion ake kiran shi, kaman ciki yana so ya zube, ana amfani da shi saboda kar cikin nan ya zube. To a wannan gurbin matan da ake ba su wannan maganin sai kuma aka lura yana bata musu zuciya. To kin ga idan mutum yazo yana da ciwon hawan jini zuciyar shi bata aiki, sai kuma aka ce asma ne aka ba shi bentolin an kara mishi aiki kenan.
To saboda haka kana ba da shawaran kenan a daina amfani da wannan inhaler da ke jawo ciwon ciki ciwon
a daina ba Hajiya, idan aka tabbatar asma ne yana aiki.
To
amma akwai hadari da mutane ya kamata su sani.
To Allah ya
sa. Shine bayanin.
To Allah ya sa wake.
Amin amin Hajiya.
San ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su. To aga da likita bokan turai amma da niyya sosai nace aga da likita.
To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitar ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To zamu fara ne da tambayar Mallam Umaru S a can jakar gidan waya 2350 ya ce wai me ke kawo bayani akan cutar nan da ake ce ma depression me ke kawo shi?
Depression abin da ke kawo shi turanci ana kiran shi depression. Yawanci za ka komai na duniya ba ka jin daɗi, komai bai faranta maka rai, kuma kawai za ka rinka zauna kawai ko haka za ka jin daɗin komai, shi ake kira depression. Za ka waɗansu wani lokaci za su shiga irin wannan lalura, wani lokaci in sun shiga gida ma tun ba su jin daɗin komai na duniya. Za su yi kwana da kwanaki ma ba su fito da cikin ɗaki ba
waɗan. To me ke kawo irin wannan?
To akwai waɗansu mutanen kawai waɗannan abubuwa ne waɗansu yawancin mutane waɗannan abu ne ke faruwa cikin ƙwaƙwalwarsu.
To
shi ke kawo waɗansu kuma mutanen wannan na faruwa dangane da waɗansu abubuwa da muka shi muke sha kuma magunguna. Waɗansu magunguna da suke tarin mu suke sha wani lokaci suna kawo waɗannan magungunan mugayen ayyukan da mutane kan sha.
Ka magunguna kamar magani in baka da lafiya likita ya baka ko kuma miyagun ƙwayoyi masu kusa da
akwai waɗansu magunguna da zaka sha wanda likita zai baka.
To
akwai cutan da suna kawo, amma yawanci irin mugayen magunguna abubuwan da muke ayyuka da mutane ke sha din yana kawo shi.
Kuma ba za a san ko me ya kawo ba ai ko maganin da kila dan wata cuta ne ko kuma miyagun ƙwayoyi ne sai mutum ya je gurin likita an duba shi kenan.
Eh sai ka so mashin wani magani ne abin ya same ka sai ka faɗa ma likita ka je tunda so mashin maganin nan kina wani abu da ban gane abin da ke faruwa ba to sai a canza. Ko mutum na shirin mugayen magungunan da ƙwayoyin nan ne sai mutum ya bari, amma yawanci ko inda mutum na ji wannan dole ya je wani likita. Wadansu likita sai zai zauna ya hira da kai ta tambaye ka waɗansu abubuwa sannan ka bayyana zai iya ganewa ko me ke kawo wannan abin.
To in an gano za a iya ba mutum magani?
Yana iya, akwai magunguna da ake ba mutane sosai ga wannan ciwon HIV kuma ana nasara. Abinda kawai cikin wannan waɗannan magunguna irin wannan wani lokaci aka ba mutum in aka ba mutum dole ya ta shan su, wani lokaci za ka yi sha ka sai ka wurin mako ɗaya zuwa mako biyu kafin magani so mu aiki.
To
da kuma a likita ya baka maganin ko da baka jin daɗi ba sun warkewa sosai ba cigaba da sha insha Allah za ka samu.
To abu ne da za ka magani ne da mutum zai ta sha har iya rayuwarsa ko kuwa bayan wani lokaci shi kenan sai ya warke?
Ya danganta da abin da ya kawo wannan depression ɗin Hajiya. In dai domin wani dalili ne yawanci za ka ga in ka sha maganin kaɗan bayan lokaci kaɗan abin za ka ci sauki.
In kuma ba haka ba ne ka dinga sha kenan?
In ba haka bane ka dinka sha kenan ko kuma ka ce akwai wasu irin abubuwa da akan yi wa mutane wanda ke iya taimakon su ba. Lokaci ba lalai sai su sha magani, akwai wani lokaci za a zauna da mutane a yi hira da su kamar tarafi din zama a yi surutu da su da sauransu a nan ƙasashen haka ake wato.
Mutum dai ba zai san ko me ya ja mishi wannan matsalan ba sai dai in ya je ya zauna da likita din an yi mai tambayoyi da sauransu.
Eh dole sai mutum ya je wani likita an zauna da
shi. Saboda haka in mutum ya ga cewa ba abin da ke mishi daɗi a duniya nan to yana fama da matsala kenan.
Yana fama da matsala an dole ya je wani likita.
To Allah.
Wannan irin wannan abin kamar nan ƙasashe da wasu waɗansu mutanen in yai ma tsanani suna kashe kansu.
To asha.
To wannan to ba mu san wannan ya faru.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To likita shi kuma Kabir Idris Findiga ya ce wai shin me yasa ne idan mutum ya sha shayi idan yana azumi sai kuma ya ta ciwo? Likita ka fahimci abin da yake nufi?
Eh, na fahimci. Inda mutum sha shayi yana azumi bayan kamar an buɗe an yi buɗe ba ake kenan ko? To mutum bai kamata mutum ya rinka ciwo ba, sai dai kuma dai akwai wasu mutane wanda suna da kaman wadansu irin ciwuka kamar irin su gyambon ciki da irin wadansu abubuwan da ake kira reflux wanda cikin ba ta kofar cikin ba ta rufewa sosai. To akwai wasu abubuwa haka da inda sun mutum na da su in yi sha abubuwa haka yana iya sa ciwon cikin sai rinka ciwo.
To miya abin ne?
Wanda cikin nasu na ciwo ya kamata ya je a duba. Akwai magunguna da iya bawa a rage tsananin sa.
To ko kuma likita idan ya fuskanci cewa in aka yi buɗe baki din nan ya sha shayi sai kansa ya ta masa ciwo ya daina kenan ko
kuma? Eh, inda ya ga abin haka ya daina, ko kuma in ya buɗe baki kadan kar ya sha ruwa tukunna kafin ruwan sanyi ko na abu.
Ne, mun ya fara da shan
shayi. Ko kuma ko kuma ya sha wani abu daban. To ne zai sha shayi wannan lokaci wannan na taimakawa.
To Allah ya sauke.
Amin.
Ina kuma fatan shi Malam Kabir Idris Findiga a can Gombe, Najeriya, yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. To likita, lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai. A halin yanzu kuwa madadin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
A sai da ke aka ce duniya ana ta wani kari. A ana rawa kuri na da wani kari. A sai da ke aka ce duniya ana ta wani kari. A ana rawa kuri.